السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كان وأنا بدأ من الجسر الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى برغوان الله سبحانه وتعالى يكرم عبادة دمكين إن مكيكوريكم الله يسلمنا إن مكفار ونميني دا أيوكا الخير الله يسلم ستاشد أيوكا الخير الله من روغوانك كذافر تعمل الزنبام الله كسع الجنة لمكوم ينوى واتو الحمد لله إذا لوكت من صلى إلى قباتوها معنى أن نفس صلى إيدي تاك على ما صلى دايكي سواه ودايكي دليل جمع أذني يوم ما صال بركة وأن إبادة عن شرع أن تاتدن تكرقوا دياغ الله سبحانه وتعالى داك راناتي ودتكي من كيمة من درجة أوجه مسلمين الله سبحانه وتعالى أولنا ماكو زي منع الفرما دا أبو بواب دا أكو نئيدي بدابينا ماكو ماكو كونغا غا ونن جمع تازو تو كافن جمع ميزاقه وعظم أسامو أبنن بدابيو تو كما غا سلر إيدي زائي أموا ونن داماتي دا الله سبحانه وتعالى إكام باير ga mutum a cikin rayuwarsa a irin wannan gaba din ya rike irin waɗannan abubuwa wato da zakai idi kamar ranar alhamis ko ranar laraba ko ranar talata ko litinin to da wahala ka sami irin wannan garaba amma nan juma'a kai idin mako a safar lahadi in an yi sa'a sai ya zama cewa sake yin idi kuma rana ta sake zagayowa ta juma'a ta sake yin idi to irin wannan za ka samu da yawa idan ba abin nan ba ka samun irin wannan siyasa to yan uwa mai godiya ga Allah bisa wannan baiwa da ni'ima da imana ta hanyar yi masa da'a yan uwa akwai abubuwa na takaici da muna ganin su suna faruwa a tare da mu a cikin al'ummar mu da an ce an ga wata zaka ga an fara mukhalafat wato saba wa shari'a ko da za su hana mutane bacci za a kwana ana kada kade ko irin masu buga knockout na san wasu jihohi saboda lalacewar al'amuran sai da aka yi doka ma akan irin wannan knockout da ake buga misali a jihar Kano sai da aka yi doka jihar Katsina sai da aka yi doka saboda abin babu kyau za a kwana ana rali ana kada-kada ana buga wannan knockout ana mutane ba kuma ba ta gari ma suka yi amfani da wannan dama wajen farwa mutane a dukiyoyinsu da rayukansu to yan uwa masu albarka gyara ina fara ne daga gida to mu yi kokari mu ga cewa waɗannan da suke fitowa daga gidajenmu muna saita tunanin su zuwa ga abin da yake shine daidai akwai waɗanda suke ɗabi'antuwa da ɗabi'ar shaye-shaye in aka ce an ga wata su kwana suna shaye-shaye wasu suna shaye-shaye abin da ya shafa yaƙi kamar taba kamar wiwi kamar ermo da sauransu waɗansu suna shaye-shayen kayan maye da suka fice waɗannan ƙwayoyi da wasu magunguna da ake sha saboda maye duk dokar da ake sai ka rasa ina suke samu kuma suna samu suna sha za ka ga ɗan tambe ne kana ganin su akan hanya kai ga budo sallah su ba su sun kwana suna na don suna tambe ne yan uwa masu albarka mu ringa ɗaukar matakai irin waɗanda tun daga ƙasa saboda a samu gyara za mu zo mu fita idi muna ganin inda yaran mu suke fita wajen idi mahaifi zai yi shiga shiwa da shari'a ta yadda a ya tafi wajen idi mahaifiya za ta yi shiga ta yi irin wadda shari'a ta yadda ta tafi idi amma ƴaƴaye kuma ba su kwaye shigar da take saba shara mazan su da mata gashi na anan yan wa masu albarka ni amfani da waɗannan dama farko mu ta yin addu'o'i Allah ya inganta ɗabi'un mutanen to sannan kuma a ringa tsawatarwa ana yin fada ranakun sallah ranaku ne nafi da sha da sadar da zumunci wannan abin da za a yi a yi kokari a ga cewa an yi shi a cikin yanayi wanda yake mai kyau ana ba ni wani report cewa bara a ranar sallah a nan makota wai an yi kashe-kashe wannan abin ta kai ne kwarai da gaske ba daɗi ba shi da kyau to mu koma inda muka abin nan mai kokari mu gyara ƴan uwa masu albarka watan Ramadan na bara in ya zo maka na bana ina ya kamata ne ya zama skeli da kake aunawa tsakanin na bara da na bana ne ne ya fi nauyi idan Ramadan ya wuce ya kamata ne ka auna ragowar rayuwarka tsakanin ba Ramadan na bara da na bana ayyukan da yake tsakanin nan ba Ramadan ba da wannan da zaka yi zuwa na bada menene nauyin su shine zaka gane irin yadda Allah subhanahu wataala yake karbarka kuma masu albarka malamin suka ce na daga alamar Ramadan din mutum ya karbu bayan wucewar Ramadan ya ci gaba da ayyukan alheri ya ci gaba da ayyukan kirki amma kuna ga waɗansu Ramadan yana wucewa sun ajiye ayyukan alheri da na kirki sun kama da lalata to wannan kaga ina nuna an yi back to the sender an mayar musu da abin da suka yi Allah bai karba ba muna roƙon Allah kar isa ma cikin irin waɗannan jiya na yi magana kan abin da ya shafi sittu Shawwal ƴan uwa mu dage ni niyya ni azama azumi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutane akan yin sa cewa wanda ya azumci Ramadan kuma ya azumci sittu Shawwal ina da ladan azumin shekara guda ma'ana ka annama samu dahar kamar shekara sa guda ya azumce ta in kana yin wannan kuma kenan gaba ɗaya rayuwarka kai ka rayu kana azumi tare da cewa azumi 36 kawai kai amma Allah zai baka wannan falala ta sa da yan uwa ni azama ni niyya kuma yaranmu duk mu sa su su ringa yi abin da ka koyarwa da yaro ya koya yake yi to insha Allah bayan ka zai ci gaba da yi kuma alkhairin zai ringa isar maka to ko dan irin wannan mu ringa kokari muna yi dan uwa masu albarka yau ranar juma'a ce kar mu manta da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam karanta suratul kahfi yin wanka daga gida da shafa turare da kuma tafiya masallacin juma'a da wuri aje a saurari khutba bayan mutun ya yi sallaci abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa isallaka in an fara khutba ya zauna ya saurara inda liman yake yi in aka gama yi sallar juma'a za a gafarta masa zunuban da suke tsakanin sa da juma'a da ta gabata ƴan uwa an shar'anta mana abubuwa da yawa da muke samun kankarar zunubai to kuma daga ƙarshe a madadina da Alaramma yau ne muke yin bankwana da ku insha Allah a yau kusan kwana 22 muna tare da ku a wannan gari nan masallaci kuma kusan kwana 21 muna shigowa mu sallah mu fita muna haduwa a waɗansu abubuwa daban-daban to muna roƙon Allah subhanahu wataala haduwar mu Allah ya sa albarka a cikin ta haka nan rabuwar ta mu Allah ya sa albarka a cikin ta duk abin da ya farko da mai kan yi ƙarshe ƴan uwa waɗannan abubuwan darussa ne dan mu san cewa wannan duniyar ma za mu tafi mu banta ko ita ta tafi daban mu amma dai mu ne za mu tafi mu banta ƴan uwa mu ringa daukar izina daga irin waɗannan abubuwan bara su da Abdulkadir Kazauri su Alaramma dan ware da su kuke tare da su ana gashi bane ba ku tare da su to mu ba mu sani ba to da mu da su da Allah ya mana mai kyau tun daga muna rayi waɗansu sun mutu da dan wanda ya mutun Allah bai masa mai kyau ba a sai ya masa fatan Allah ya samu to tafi alheri gare shi sai dai da an bar shi ya samu alkhairin da muka samu to da ya fi masa dan karin rayuwa haka manzo Allah ya ce karin rayuwa ko kaka take alheri ce ta yi wa Allah subhanahu wataala yi wa mai laifi jinkiri dan ya tuba wanda kuma yake aikin alkhairi Allah ya bashi cikin su domin ya kara to saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala wannan alkhairi da yasa muka dace da shi na samun karuwa ta shekara guda a cikin rayuwar mu to Allah ya sa mana cikin wanda yake jinkiri domin mu gyara abin da yake tsakanin mu da shi kuma ya sanya mace waɗanda za su yi ayyuka na kwarai domin samun matsayi da daraja a wajensa a rayuwar mu ta duniya da lahira. Yan uwa, ringa ɗaukar irin waɗannan abubuwa matsayin izina na cewa duniya za ta ƙare ko mu za mu ƙare, kuma jin duk za su faru, motsin za mu ƙare, duniyar ma za ta ƙare. To da haka wannan zai sauƙaƙa mana mu ringa ɗaukar duniya ɗin da sauƙi, mu bi ta a hankali, mu bi ta a sannu. Duniya ba komai ba ce, ba wani abu a cikin tambar da ruɗi. To kar mutum ya bari abin da yake ruɗi ne ya ruɗe shi. Akwai abin da yake tabbas shi ne abin da ya shafi Allah, abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya shafi addini, abin da ya shafi daidai. To mutane, mu yi ƙoƙari mu kankama waɗannan abubuwa, za su zama alheri gare mu. To dai ƴan uwa, yau ne muke ban kwana da ku insha Allah. Wannan za ta zama tuwa wannan karam ita ce sallar mu da za mu yi tare da ku ta ƙarshe a wannan masallaci. Mu sani ban akwai sauran rayuwa ko Allah subhanahu wataala zai sake dawo da mu, ko kuma an yi kenan an gama. To kowanne ne da ya faru, muna roƙon Allah ya kaddara mana alkhairi. Kakan yi mu'amala da mutane ka ɓata musu baka sani ba, ko su ɓata maka baka sani ba, ko su ba su sani ba. Da ƴan uwa, duk wanda muka yi ba daidai ba, muna neman afuwa daga gurin ku. A hanya ce, sababi ne na mu ga cewa mun yi muku daidai, hanya ce ta muna so mu ga cewa mun kyautata gare ku, mun yi abin da Allah subhanahu wataala da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka umarce mu. To kuma akan wannan hanyar kakan iya saba mutum, kakan iya yi masa ba daidai ba. To ku zamanto mafiya alkhairin muminai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum min al-mu'minu alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Mafi alkhairin muminai shine wani muminin da yake mu'amala da mutane kuma yake haƙuri, yake juriya akan cutarwarsu. Wannan shine mafi alkhairin mumini. To da haka ku zama irin waɗannan waɗanda suke mu'amala da mutane, suke yi musu wauta, suke yi masa ba daidai ba, suke ɓata musu, amma kuma suke yin haƙuri da su. To muminin da yake wannan ya fi alkhairi akan muminin da baya mu'amala da mutane, baya haƙuri da mu'amalarsu. Irin masu yaɗa nan, kar ma ka shiga shirgin mutum ballantana ka ɓata masa rai ko ya ɓata maka rai. A'a, ku shiga shirgin a ɓata ran. Aito wannan rayuwar, in ma wani bai ɓata maka rai ba, kai da kanka ma za ka ɓata kanka rai. In ba ka san irin wannan ba, samu maganganun da wasu mawaƙa na da can suka faɗi suka yi a Larabci, a Gonu Hufai'a, ina cewa abad shafataye lauma illa takalluman bi su'in walam adri liman ana qa'ilu fali wajhun qabbaha Allahu khalqahu faqabbaha Allahu min wajhin wa qabbaha hamilu. Yace wai ina da wata mummunar magana, ina so sai ya faɗe ta, kuma dole sai ya faɗa, amma ya rasa wa zai ga yawa. To sai wa kansa zambo. Yace Allah ya mun wata fuska mummunar fuska, yace to Allah ya tsine wa fuskar, Allah ya tsine ne tsakiyar fuskar. Kansa iwa. Saboda harshen sa ya kudure sai ya faɗi mummunar magana. Abinda nake so mu faɗa shine, in ma wani bai ɓata maka rai ba, kai da kanka zaka ɓata kanka rai. To garo ne ya ɓata maka rai, sai a kanka ne maka zunubi. Sai a rubuta maka lada, sai a ɗaga maka daraja. Haka manzo Allah ya faɗa. Ba abin da zai samu mumini na damuwa ko baƙin ciki ko rashin lafiya, yace kai ko kaya da zaka taka, sai Allah ya maka waɗannan abubuwa. Kanka dai maka zunubi, ya rubuta maka lada, ya ɗaga maka daraja. To da haka mu yi haƙuri da zamantakewa. Muna ba ku haƙuri, duk abin da ya faru tsakaninmu da ku ba da gangan ba ne. Ba mu yi da gangan da mu ɓata muku rai ba, ko don mu yi muku wani abu. A'a, kamar yadda na faɗa, hanya ce ta muna ganin wannan ita ce daidai. Amma dai a yi haƙuri da iya zaman da muka yi da ku, ba wanda ya yi mana wani abu da za mu iya cewa mu ba mu ji daɗi ba. A'a, bal mun faɗa, mun kuma faɗa, wato mun yi mu'amala da mutane da yawa, amma ba mu ga mutane irin nan garin ba. Ko mun ga mutane waɗansu irin mutane wanda suna iya jurar mu'amala da mutane, kuma suna karɓar ka at once, lokaci guda da ka shiga cikinsu, sun yarda cewa gudunmuwar da za ka ba su sun yarda za su karɓe ta. Lallai mutanen wannan gari kun shiga cikin sahun garuruwa da muka samu irin waɗannan abubuwan da suka faru, kuma mun yi rikodin naku a cikinsu. To muna yi muku fatan alheri. Allah subhanahu wata'ala, inda ya haɗa mu ba mu san juna ba, daga wurare daban-daban, to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a gidan rahama. Inda ya haɗa mu a nan duniya kan alkhairi, muna roƙonsa izartar da wannan alkhairi a tsakaninmu har ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wataala isa haduwar mu amfani sai gare mu a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira. Kaunar da muka wa junan mu, muna roƙon Allah ta amfani mu duniya da lahira. Ina yi mana fatan alkhairi da roƙon Allah ya karbi ibadun mu ya yafe kurakuran mu ya sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka ji kan iyayen mu, Allah ka ji kan malaman mu, Allah ka ji kan almajiran mu, Allah ka ji kan ƴan uwan mu, Allah ka ji kan matayen mu, Allah ka ji kan ƴaƴayen mu, Allah ka ji kan abokan mu, Allah ka ji kan masoyan mu, duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kan su ka gafarta musu. Allah ka sa suna gidan rahma. Allah muna roƙonka irayar mu ta zo ƙarshe ka sa mu cika da imani. Inda muke wa magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a mu ma a bayan mu. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, manya da yara, maza da mata, waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye-tsaye, Allah ka ba mu lafiya mu da su gaba daya. Allah kuma ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a. Allah muna roƙonka ka kiyaye mu dariyar maƙiya. Allah ka kiyashe mu kunya a duniya. Allah ka kiyashe mu kunya a lahira. Allah ka tsare mu azabar wuta. Allah kar ka bar maƙiya su yi dariyar mu. Allah kar ka faranta rayukan maƙiyan mu. Allah kar ka faranta rayukan maƙiyan mu da mu. Allah kuma kar ka bukanta rayukan masoyan mu da mu. Allah muna roƙonka ka shiga cikin al'amuran mu. Allah kai mana jagora. Allah ka shirye mu, ka shirye yaran mu, ka shirye manyan mu, ka shirye mazan mu, ka shirye matan mu. Allah ka shirye shugabannin mu. Allah ka kimsa shari'a a cikin zukatan mu. Allah ka yi riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi. Allah halin da kasa take ciki Allah ka kawo dauki. Allah ka kawo agaji. Allah ka kawo tallafi. Allah ka kawo taimako. Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Allah mu gajiyu ne kai ne mai ƙarfi Allah ka ƙarfafe mu. Allah mu ne mabukata kai mawadaci Allah ka wadata mu. Allah ka arzurta mu daga arzikinka. Allah ka ba mu wadata daga wadatarka. Allah ka saka mu a cikin yalwar falalarka da rahmarka. Allah ka dage kunci ga biran mu. Ka dage damuwa ga biran mu. Ka dage bakin ciki ga biran mu. Allah duk wata damuwa da muke da ita Allah ka yaye mata. Allah duk wani bakin ciki da yake damu mu Allah ka musanya mana shi da farin ciki. Allah tsoron da ake ciki Allah ka musanya shi da aminci. Allah kuncin da ake ciki na rayuwa Allah ka musanya shi da yalwa. Talaucin da ake ciki Allah ka musanya shi da arziki. Allah muna roƙonka Allah kai mana agaji. Allah ka kawo mana taimako. Allah ka ba mu tsaro a addinin mu. Ka ba mu tsaro a rayuwar mu. Ka ba mu tsaro a lafiyar mu. Ka ba mu tsaro a iyalan mu. Ka ba mu tsaro a gidajen mu. Allah ka ba mu tsaro a unguwannin mu da garuruwan mu da jihohin mu da kasashen mu. Allah duk inda musulmi yake ka tsare shi da idaniyarka da bata bacci. Allah ka ba mu tsaro duk inda muke. Allah ka tsare kowanne irin shari ga biran mu. Allah ka dora mu akan alkhairi. Allah ka dora alkhairi akan hanyar mu. Allah kar ka dora mu akan sharri. Allah kar ka dora sharri akan hanyar mu. Allah hanyoyin da kowanne mai yake bi dan samun abu rayuwa Allah ka sauƙaƙa masa. Allah ka hore masa. Allah ka hada shi da alheri. Allah ka hada shi da halal. Allah ka tsare mana haram gaba daya. Masu cewa ne musu addu'o'i muna roƙon Allah, masu damuwa Allah ka yi damuwar su. Masu nema Allah ka ba su. Waɗanda suke da wani kira Allah ka amsa musu. Allah waɗanda suka faɗi buƙatun su da waɗanda ba su faɗa ba, kurmar buƙata. To Allah muna roƙonka kai mana kurman diba. Allah muna roƙonka kai mana kurman diba. Allah kai mana kurman diba. Allah ka arzurta mu daga falalarka. Allah ka ba mu kyau a duniya. Allah ka ba mu kyau a lahira. Allah ka tsare mu azabar wuta. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.